shekarun jiya wajen karatun Ingatul Ahkam an sanar da neman taimako kuma za a ba Salisu ne ga shi a gaba. So wanda Allah ya sa yake da niyya zai iya taimakawa da abin da ya sawwaka ko kowa ya kila abin da ke aljihunsa gaba ɗaya bayan don Allah ko da yake abin da ke aljihun wani da yawa ko ba zai iya baiwa Allah ba. To muna nan dai الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته وسن بسنته إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته منا نجتم ونن بابي دمالن يكي مغنى أكم abinda ake kira ibada da kuma misalai da malam ya kawo akan abinda ake kira ibada. Ya kawo misalai da yawa, mun karanta misalai ɗaya guda ainihin goma, yau kuma za mu tashi akan misali na goma sha ɗaya. Shi ne malam ya sanya masa suna annawul hadi ashra min anwa'il ibada al-isti'aza mun yi shi satin da ya wuce, yau kuma za mu shiga kan al-isti'aza. Wannan al-isti'aza neman agaji malam ya kawo shi a matsayin misali cewa yana daga cikin ibada wanda Allah kawai ake nufa da ita. Allah kawai ake nufa da ita, shi kadai ne ake yi ma wannan, domin ibada ce mai zaman kanta. Dukkan wanda ya nufi wani wanda ba Allah ba, a cikin kuma abinda Allah ne kawai zai iya yi da nufin cewa ya agaje shi, to malamai suka ce ya aikata shirka. Shi yasa malam anan ya ambace ta matsayin wato nau'i na goma sha biyu da ya kunshi ibada. Malam ya sa mata suna al-istighathatu. An ce ibada ne saboda malam ya ce qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa ad-dalil al-istighathati qawluhu ta'ala iz tastaghithuna rabbakum fastajaba lakum suratul an'am. Malam ya kawo wannan a cikin misalan ibada, ya ce ibada ce ita al-istighatha, shi ne neman agaji, saboda Allah ta'ala ya ce idh tastaghithuna rabbakum, ka tuna masu ko ka tuna lokacin da kuke neman agajin Ubangijinku, fastajaba lakum, sai Ubangiji ya ansa maku ya kawo maku agaji. To malamai suka ce in an ce al-istighatha abinda ake nufi da ita a larabce, ana nufin wato al-ghawth, neman agaji. Shi kuma neman agajin nan shi ne da wannan aya da muka karanta, da kuma faɗin Allah ta'ala wa in yastaghithu yughathu bima'in kalmuhul, idan ƴan wuta sun nemi agaji za a agaza musu da wani ruwa, wato sun nemi agajin a taimake su da wani abin sha, za a taimake su bima'in da wani ruwa, amma ba ruwa ne na sha ba, shi wannan ruwan yadda yake kalmuhul, kamar lalkakkiyar dalma yake. Da kuma faɗin Allah ta'ala da ya ce fastaghathahu allazi min shi'atihi ala allazi min aduwwi, wannan ya faru a cikin kisa annabi Musa alaihi salatu wassalam. Allah ya ce fastaghathahu allazi min shi'atihi, wannan da yake dan kabila annabi Musa, sai nemi agajin annabi Musa ala allazi min aduwwi, akan wannan da yake abokin gabansa. Shi ne malamai suka ce to in an ce al-istighatha ana nufin neman agaji, shi yasa ake kiran ruwan sama ma ake kiransa al-ghayth, saboda mutane sun shiga cikin damuwa saboda karancin ruwan sama, yayin da ruwan saman yazo sai a ce to an agaje su da ruwan sama sai aka sa ma ruwan sama suna agaji saboda yana zuwa ne bayan mutane suna bukatar sa suna tsananin kwalayin sa sai ruwan ya so shi yasa Allah ta'ala yace kamasalil ghaifi a'jabal kufara nabatahu Shekul Islam Ibn Taymiyyah Allah ya ji kansa da gafara yake cewa al-istighafatu talabul ghaw shine mutun ya nemi a agaje shi wa huwa izalati shidda shine kawar da damuwa da tsanani wato ya sha bamban da al-isti'ana ita al-isti'ana neman taimako kana neman taimako ne wani lokaci idan ka shiga matsala kana neman taimako wani lokaci in ka shiga cikin yar damuwa wanda ba ta taka kara ta karya ba sai ka nemi taimako to amma ita al-istighasa neman agaji ana buƙatar sa ne ko ana neman sa ne lokacin da mutum ya shiga cikin babbar damuwa lokacin da mutum yake cikin gefen halaka ko yana cikin matsala wanda za ta iya kai shi ga salwatar rayuwarsa ko dukiyarsa ko iyalansa ina fata ana fahimta malam yace to ai ita istighasa din kal istinsar kamar neman taimako ne dalabil nasr shi neman taimako kana neman nasara ne a baka nasara bisa wani abun da kake kamar dalibi in yana jarabawa yana neman taimako a taimake shi shine bi ma'ana a bashi nasara kamar dan kasuwa in yana neman kudi ko yana neman kasuwancin sai ya budu yana neman taimako ya wace hanya zai biya ci nasara sai malai yace wal istighafatu amma shi abinda ake kira al istighasa talabul auni shine neman agaji neman tallafi idan mutum zai sanya caji ko zai sanya daukar recording plywood ake sawa shi yasa malam yake cewa wannan shine abin da Shekul Islam yake fala yace wato in an ce neman taimako ne in an ce al-isti'ana neman taimako wannan ana maganar ka samu nasara ne akan wani abu wanda kake kokarin samu amma in an ce al-istighasa ana neman ka nemi agaji cikin abin da yake yi maka tsanani yana nema ko ya tafiyar da rayuwarka ko ya tafiyar da dukiyarka ina fata ana fahimta kaga bainahuma umumun wa khusus za su iya haduwa wani wuri kuma za su iya rabuwa yanzu misalin mutumin da yake neman aure ko mutumin da yake neman jarabawa kaga shi siffarsa yana neman nasara ne to sai a ce masa al-isti'ana amma mutumin da ya fada cikin ruwa ya nutse ko mutumin da gobara ta tashi ake kokarin a falla daki a fito da shi shi wannan kaga ba nasara yake nema me yake nema a cece shi to wannan shi aikitace yake kira istighasa kun fahimci yadda bambancin su yake ko malam yace shi yasa malam a nan gurin ya sanya babi a cikin littafinsa shine Muhammad bin Abdul Wahhab ya sanya babi a cikin littafinsa yace babun min ash-shirki an yastaghithu bi ghayrillah aw yad'u ghayruhu malai bude babi a cikin kitabut tauhid yake cewa sunan babin min ash-shirki yana daga cikin shirka babba ne fitar da mutum daga cikin musulunci an yastaghithu bi ghayrillah ya nemi agajin wani wanda ba Allah ba cikin abin da Allah ne kawai yake iya yi to sai ya ce wannan yayi shirka da za ta iya fitar da shi daga musulunci aw yad'u ghayrahu ko a irin wannan lokacin ya kira wani wanda ba Allah ba mutum ne ya fara cikin ruwa ana kokarin a tsamar da shi amma da din ya rika kiran ya Allah sai yake kiran wani kuma ko yana cikin bala'i ga wuta ta kama yana kokarin mutuwa ko mota za ta fadi amma da din ya kira sunan Allah sai yake kiran sunan wani wannan nan kuma watakila matacce ne wannan nan watakila waliyi ne wannan nan watakila annabi ne daga cikin annabawa to duk wannan sai a ce ya aikata shirka ana jiye masa tsoro inda iliminsa to zai iya fita musulunci sai dai in sabon musulunta ne a bisa jahilci ina fata ana fahimta to ita al-istighatha malamai suka ce kala-kala ce tana da nau'i'ika da yawa Allamatul Uthaymeen yake fada ita al-istighatha ta kasu kashi-kashi daga cikin kayin al-istighatha yace al-istighathatu billah wa hadha min afdalil a'mali wa akmala kashin neman agaji na farko shine yace neman agaji zuwa ga Allah shi daya yace wa hadha min afdalil ahwal wannan yana cikin ayyuka waɗanda suka fi falala idan mutum ya tashi neman agaji ya nema a wajen Allah to wannan aiki ne wannan ibada ce wanda take mafi falala ka fada cikin damuwa kace ya Allah ka fada cikin tsanani kana neman a agaje ka kace ya rabbil alamin ya dhul quwwati wal jabarut ya malikus samawati wal ard ka kira Allah Allamatul Uthaymeen yake cewa wannan yana daga cikin mafi falala aiki da kuma kamala wa huwa adabur rusul wa atba'ihi wannan shine halin manzanni da kuma waɗanda suke bin bayan manzanni in sun samu kansu cikin matsala to Allah kawai yake neman agajinsu sun sani ba wanda zai iya yaya wannan matsalar in ba Allah ba so annabawa da waɗanda suke mabiya annabawa Allah kawai yake neman agajinsu shi yasa Allah ya kaito mana dangane da Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam lokacin da ya isa yakin Badar in ba kuma ta ba Annabi ya tafi yakin Badar asali ba a fita da niyyar yaki ba an fita ne da niyyar a tare ayarin Abu Sufyan wanda ya so kayan da mutanen Makka ke amfani da shi a shekara domin suna zuwa fatauci ne so biyu a shekara shi yasa Allah ya ambace su yace allazi at'amahum min ju'in wa amanakum bi ila fi quraish ila fi rihlat ash-shita'i was-sayf so biyu suke zuwa karo na farko za su ebo kayan su da za su so a Yaman wanda za su yi shekara guda wanda za su ci har lokacin da wato kaka za ta zo bazala ta abuni to Allah cikin ikon sai ma annabi umurni cewa ya fita tare wannan ayar saboda me a kwace wannan abincin me yasa aka yi musu umarni da su kwace wannan abincin saboda ai su ne aka kore su daga garin Makka mutum mai arziki ya fito ba komai a boye ma zai fito saboda kar a kashe shi ya bar dukiyar ya bar haya shi yasa Allah yake uzina lil ladina yuqataluna bi annahum zulimu wa inna Allaha ala nasrihim laqadir alladina ukhruju min diyarihim bighairi haqqin illa an yaqulu rabbuna Allah su ne aka kore su aka fitattace su kawai don sun ce Allah shi ne ubangiji ina fata kuna fahimta sai aka ce ya fita to da ya fita sai aka samu munafukai har sun gaya ma Abu Sufyan cewa ai gashi nan fa za Muhammad ya zo zai in ka bi ta waje kaza ka bi ta waje kaza zai intercepting din ka wani wuri da yake kira Badar sai Abu Sufyan ya canza hanya kafin ya canza hanya ya aika wa mutanen Makka cewa to su fito su tsara abincin su na shekara ba don an kwace shi kenan mutuwa ne yunwa ne kawai shi kuma sai suka yi gayyan mutane kusan mutum dubu kowanne mayaki da abinci Allah ya yi nufin sai an halu maza Allah ya to bai sani ba Abu Sufyan ya sake wata hanya su kuma mutanen Makka sun fito bayan Abu Sufyan ya sake hanya sai ya aika wa mutanen Makka cewa su koma ba ma maganar yaki an riga an tsira an sake wata hanya sai su Abu Jahal suka ce ba za a koma ba sai sun isa Badar sun yanka raƙuma sun ci an masu kiɗi sun yi rawa domin duniya ta ji labarin Qurayshawa sun fito kuma su koma ya ce wannan abin kunya ne sai an isa Badar maza Allah da ya ji labari shi ko to ba da za a riga an fito izi yurikahum Allahu fi manamika qalilan walau arakahum kathiran la fashilt Allah ya nufi sai an kafsa to ana aka zo maza Allah yana da runduna ta mutum 300 kawai kacal 300 da yan kai masu raƙuma aka ce guda 3 wani ma ba takobin haka nan kawai tunda dama waɗanda za a tala ai ba masu yaki bane ba ayarin fatake ne kaga da yawan su ba su fito da wani shirin yaki ba wadancan kuma sun fito mutum dubu aka zo aka haɗu Badar Allah ya nufi sai an kafsa kuma gashi a cikin watan Ramadan sannan kuma a cikin Sahara ga azumi a bakin muminai ga su 300 sannan ba makami za su fuskanci kosassun mayaka waɗanda suka kware a yaƙi mutum dubu wanda kuma su sun fito a shirye sai hankalin manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama ya tashi sai ya shiga cikin bukkansa tantansa da aka kafa masa kafin a soma yaƙi yake addu'a yana yin addu'a ya ɗaga kansa sama yana addu'a ya ɗaga hannunsa sama yana Allahumma aitidni ma wa'adtani Allahumma in tahlika hadhihi al-isaba min ahli al-islam la tu'bad fil ard yace ya Allah in dai aka hallaka ƴan wannan tura gutsar runduna ta mutum 300 nan da kake ga da muka zo da su a nan in dai aka hallaka ta to wallahi ba za a bauta maka a bayan kasa ba ya Allah ki kawo min abin da kai mun alƙawari annabi ya ɗaga hannunsa yana nanatawa sayyidina abubakar ya ce ya isa magiyar da kake ma Allah har mayafinsa yana faduwa sayyidina abubakar ya ɗauka ya sa masa a bayansa ya ce magiyar da kake ma ubangijinka ya ji Allah ya aika wannan addu'a zai taimake ka sai kuwa Allah ya saukar da wannan aya in tastaghithuna rabbakum fastajaba lakum rabbukum anni mumiddukum bi alfin min al mala'ikati murdifi da aka ci gaba sai aka ce bala in tasbiru wa tattaqu wa ya'tukum min fawrikum hadha yumdidukum rabbukum bi 5000 min al mala'ikati musawwimi inde kuka yi hakuri kuka jahilce kuka koma zuwa ga Allah to Allah zai taimake ku da mala'iku guda 5000 wanda za su sauka kuma musawwimina masu rawani da alama aya farko murdifina wani yana bin wani irin yadda soja ke sauka akan tankan yaki ko a jirgi wannan ya duro ya faɗi kafin ya abun nan wani ya sake durowa murdifina wani yana bin wani ina fata ana fahimta to wannan ita ce ayar kaga Allah yace in tastajithuna rabbakum ku tuna lokacin da kuke neman agajin ubangijinku saboda me saboda kun shiga cikin damuwa fastajaba lakum rabbukum sai Allah ya ansa kiran ku ya ansa kiran sai yace mumiddukum bi alfin min al mala'ika zan taimake ku da mala'iku guda 1000 to dan adam mala'ika dai ma zai iya yaki da shi ne sai yasa a ƙarshen ayar Allah ya kore yace wa man nasru illa min indillah nasara ba a hannun mala'ika take ba ba kuma a ƙarfi take ba ba a yawan yaki ko ƙwarewa ba babu wata nasara ba daga Allah ba ina fata kun fahimta a takaice al-istighatha wadda take mutum ya nemi agaji zuwa ga Allah Allamatul Utsaimin ya ce wannan shine ibada wadda take mafi falala da kuma bunƙasa aiki ne wanda yake mai falala duk lokacin da ka shiga cikin damuwa to ka miƙa hannunka zuwa ga Allah ya Allah sai sa Allah ya gaya mana a cikin suratul Hud ya ce amman yujibul mudarra idza da'a ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض فيتي أعلاهم مع الله قليلا ما تذكرون يتي أمن يجيب المضطر وانين كي أنسى الدؤر واندكي تكين داموا المضطر شيني واندكي تكين قنشي لتكيش فوانين كي ياي واننبكي تكين غريش ai an sai ita ce shine Allah wa yaj'alukum khulafa kuma ya sanya ku ku zanto mamaya Allah ce a ilahumma Allah shi kuna da wani abun bauta wanda ba Allah ba wanda zai muku wannan aikin ai babu sai Allah ce qalilan ma tadhakkaru amma kadan ne suke wa'azantuwa bi ma'ana kadan ne in sun samu damuwa suke komawa zuwa ga Allah da yawa in sun samu damuwa ba sa komawa zuwa ga Allah kuma haka muke a yau so nawa za ka iske mutum ya shiga cikin kunci amma bai ma san ta ina zai yi kuncin ya yaye yaje kai kukansa a nan ya kai kukansa a can ya kai kukansa a can a karshe kuma kuncin bai yaye ba da tafiya ce tafiya sai bokaye kuma suke cikin karansu ba babbaka Allah ya sauke to Allamatul Uthaymeen yace wannan ita ce ibada wanda take mai falala ko mai girma wanda take da cika da kamala mutum ya koma zuwa ga Allah lokacin da yake cikin kunci sai al-istighasa ta biyu mallai yace al-istighasa bil ahya'il alamin al-qadirin ala al-istighasa mutum ya nemi agajin wani daga cikin rayayyu kuma cikin abin da za su iya baka taimakon wato cikin abin da za su iya ceton naka sai mallai yace fa hadha ja'izun to wannan halali ka fada cikin ruwa ga wani wanda yake gulillin kaya kana ta abun nan a cikin roto ba laifi ka ce ya wani agazanni na kafafuwa na sun kafe to babu laifi ka iya abun nan gobara tana ci kana cikin daki an rasa inda za a yi ana neman diga da za a sala ya halatta ka ce wani akwai diga a cikin su to ga yacen balla ka dauko ina fata ala wani ka shiga cikin bayan gida ka gama shafa ma kanka kumfa da komai ga ka tsirara sai kuma nefa ta dauke wuta kuma ga shayar ta dauke to babu laifi ka kira mata ka kace a gazani da ruwa shayar ta tsinke ina fata ala wani mallam yake ja'izin wannan babu laifi don me ka kira wanda yake a raye kuma zai iya taimakon naka wannan babu laifi wannan shine kamar abin da ya faru tsakanin annabi Musa da shi da dan uwansa annabi Musa ya shigo garin Madian in ba kuma ta ba annabi Musa alaihi salatu wassalam ya gudu lokacin da wato ubangiji mabuwayi da daukaka ya umurce shi akan cewa ya je ya kira mutanen fir'au amma me zai faru annabi Musa alaihi salatu wassalam ya fita da daddare ana neman sa kawai shi kenan an dade ala neman sa aka ba a samu annabi Musa ba kwatsam kawai rannan yana fitowa daga inda yake ya shigo cikin gari sai iska ana fala tsakanin dan kabilar sa na Baqi' ɗin da kuma wani daga cikin mutanen fir'auna to wannan Baqi' ɗin yana ganin annabi Musa ya shigo ga wannan dan kabilar sa ne bani Isra'il ga wannan ko Baqi' ɗin mutanen fir'auna rigima ta kance ne yana ganin annabi Musa shi wannan bani Isra'ila sai ya nemi agajin annabi Musa alaihi salatu wasalam shine wa dakhala almadinata ala hina ghablatin min ahliha fawajada fiha rajulani yaqtatilani hadha min shi'atihi wa hadha min aduwi fastaghathahu alladhi min shi'atihi ala alladhi min aduwi fawakazahu Musa faqada alayhi qala hadha min amali shaytan إنه عدو مضل مبين قال ربي إني ظلمت نفسي فغفر لي فغفر له النبي موسى شكو قد يسامو أنا فلا تنقوان سينيم يعاق جنسا فاستغاثه الذي من شيئته وانن ديك تن قبيلة سينيم يعاق جنسا على الذي من عدو أكم وانن ديك أبوكين غابا النبي موسى ليكما أبوكين غابا بني إسرائيل نشيني بكم بي شكينا فوقذه موسى أضيه kawai annabi Musa yana dan kai masa naushi kawai sai ya fadi ya mutu fa qada alayhi kai ya mutu sai annabi Musa ya ce hadha min amali shaytan wannan aikin shaytan ne shi tun da fushi na wallahi na doke shi yace ya ubangiji na zalunci kaina fa ghafirli fa ghafara lahu ya ubangiji ka gafarta mini sai ya gafara aka ce an gafarta maka ya Musa ina fata ana bayyana to kaga wannan yayi daidai da kai ma wancan ya nemi agajin annabi Musa cikin abin da annabi Musa zai iya yi ya tare masa fala ina fata ana fahimta so wannan ja'iz ne babu laifi sai al-istighasa kala na uku ita ce al-istighasatu bil amwati aw bil ahya'i ghayra hadirina qadirina ala ighasati فهو على الإغاثة فهو شرك لأنه لا يفعله إلا من يعتقد أن لهؤلاء تصريفا خفيا في الكون ما ليك سوى استغاثة كلا نؤكو shine mutun ya nemi agaji ga matattu ko kuma garayayyu amma ghairu hadirina ba sa a wurin yana a rayan amma baya a wurin da kake kokarin hallakan baya nan ko kuma ma ya mutu fa hadha shirkun wala yace to wannan shine shirka asalin shirka kenan zaka fadi gobara ta to mota za ta yi accident ka fada ruwa ka zaki ya taso kura ta taso wane ne kawai kai ta kiran wani daga cikin waɗanda suka mutu ko daga cikin waɗanda suke rayuwa kuma ba sa a wurin ko ba sa da ikon su iya ma taimaka maka ko da suna a wurin mallai yace wannan shirka ne saboda me yace li annahu la yaf'aluhu ba wanda zai aikata wannan illa man ya'taqidu sai dai wanda ya kudurce a zuciyarsa anna li ha'ulai irin wadancan waliyan da irin wadancan mutanen ko ba sa nan suna da tasrifan khafiyan suna da wani ainihin wato power a koye wanda ba wanda ya sani a cikin gudanar da duniya yanzu wanda zai kira Abdul Qadir Jilani Abdul Qadir Jilani ya rasu tun cikin karni na nawa tun cikin karni na biyar shekara 500 bayan da ainihin hijira Abdul Qadir ya rasu yanzu ka iya cewa kusan shekara 1000 da wani abu ya mutu to amma sai ka kudurce a zuciyarka sai ka fada cikin matsala sai ka kiraye shi to kaga zuciyarka tana kudurce maka cewa shi wannan din yana da wata fawa a koyi duk da ya mutu amma an kira shi yana ji haka suke cewa ko wannan sakaran yaron da aka dakatar a to na ce masa yaro duk contemporaries ne ni na san bai girme da shekara 5 ba babansa aka yi fada a cikin waƙensa ya ce kana a Kano ko kana a Kaduna baya hana ka ji ya ji ka idan ka kiraye shi duk da yana bagadada in kai kana a Kano ko kana a Kaduna in ka kira shi ka ce Abdul Qadir to zai ji aka yi fada a cikin abun nan to kaga inda gaskiya yake so kafin ya zagi so Aisha sai ya zagi wa tana nan kasida ce wallahi kasida ce da Hausa kuma ya rubuta ba wai da wani yare ba ballancin sa a ce a ai ba a fahimta ba a da Hausa ya rubuta sai zaman ka a Kano ko zaman ka a Kaduna baya hana ya ji ka duk da yana bagada da in ka kiraye shi to wannan sifa wace ce sifa Allah ce amman yujibul mudarra idza daa wa yakshifu sifa Allah ce ya bayo Abdul Qadir to kaga inda mai adalci ne sai ya so ma comment ya so ma zagi akan wannan kasidar kafin ya zagi Aisha kafin ya zagi Abdurrahman bin Auf kafin ya zagi Anas dan Malik to amma ka san aka ce wai shi gwano ba jin marin kasa kana nan kasida ce da Allah ka rubuta malai ce to wannan shine asalin shirka wanda take a fili domin mutum da waccan ayar da muka karanta wanda Allah ta'ala yake cewa wannan ita ce wato wane ne ke ansa kiran wanda ke cikin damuwa wanda ke ansa kiran Allah da kansa yake cewa shine Allah to kai sai ka ce wani ma yana da irin wannan power to wannan ita ce shirka kullu sai istighatha ta hudu malai yake al istighathatu bi hayyin bi qadiri min ghairi an ya'taqida anna lahu quwwatan kafiyatan shine mutum ya nemi agaji ga wani mutum wanda yake rayayye ne amma mutumin kuma baya da ikon da zai iya taimakonka yana a raye yana a wurin ko ba zai iya taimakonka ba sai ka nemi agajinsa malai yake cewa wa hadha lagwun wannan ai shirme ne kuma ka fada cikin ruwa zaka halaka sai kuma ga wani mai shan inna kan kekensa sai kake kiran sa ya tsamo ka to ya rayu ke kaga ba zai yiwu ba kaga wannan kamar shirme ne kake yi ina fata ana fahimta wannan shirme ne baya da ma'ana ina fata ana fahimta to waɗannan su ne nau'o'in istighatha guda nawa guda hudu da malam ya kawo mana a takaice abinda mallam yake kokarin ya nuna mana cewa shine Allah kawai ake neman agajin sa shine ainihin istighasa wanda take halattacciya shi yasa a ci a cikin hadisi annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a kullun yake ambata a cikin hadisin sa yake cewa ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astagif ya hayyu ya qayyum ya hayyu ya rayayye ya qayyum ya wanda yake dawwamamme yana nan tun dindindin yana nan yace bi rahmatika astagif da rahamaka da jin kanka da tausayinka ya ubangiji ina neman agajin wannan addu'ar kuma ba wanda zai yi ta gace Allah ya ansa masa suna daga cikin sunayen Allah mafi kamala wanda in aka kiraye shi yana ansawa a cikin gamammiyar addu'arsa wanda take ma asura a kullum da safi annabi yana yi yakan ce ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astagisu aslih li sha'ni kullah ولا تكلني الى نفسي طرفه عين ولا الى احد من خلقك الدعوه ce mai girman gaske kowa yake yayita ma'anarta ya hayyu ya rayayye rayayyen da babu wata rayuwa gabanin sa ko babu wata rayuwa a bayan tasa wato babu bata riga rayuwar ubangiji ba kuma babu ba za ta same ta ba kaga kai rayuwarka an yi lokacin da babu kai sannan nan gaba kuma za a yi lokacin da babu kai ashe akwai bambanci kenan rayuwar mu babu ta rigaye ta kuma babu za ta same ta rayuwar shi kuma babu bata riga ta ba ko babu ba za ta same ta ba shine al-hayyu al-qayyum shi yasa Allah ya ce ma annabin sa watawakkal 'alal hayy alladhi la yamut ka dogara ga rayayyen nan wanda baya mutuwa al-qayyum wanda yake tsaye akan ayyukan bayi kullu yawmin huwa fi sha'n la ta'khudhuhu sinatun wa la nawmun a tsaye yake kullum akan aikin bayi baya bacci shi ita ce al-qayyum din baya bai gajiya ba kuma ba zai gajiya ba shi yasa wata ran Annabi Musa ya tambayi ubangiji ya ubangiji kana yin bacci kuwa ka sai yana magana ba ta fito tsakanin sa da Allah sai Allah ta'ala yake gaya masa yace ya Musa dauki kasko guda biyu ka zuba ruwa sai ka tallabe a hannunka yana mai kasake guda biyu ya tallabe da ruwa a ciki ana can bayan wani lokaci sai gangadi ya dauke shi kasko ya fadi nan wannan ya fadi nan yace ya Musa da ubangijinka zai yi bacci to abinda zai samu sama da kasa kenan shi ya zace inna allaha yumsiku as-samawati wal arda an tazula wa la in zalata in amsakahuma min ahadin min ba'di innahu kana haliman ghafura shi ya rike sama da kasa an tazula a bisa turuguje wa la in zalata wallahi da zalusu zai ruguje in amsaka huma min ahadin min ba'di ba wani wanda yake rike sama inda za ta rushe daga inda take al-qayyum ke sai annabi yake bi rahmatika astagif da rahmatka nake neman agaji aslih li sha'ni kullah ya ubangiji ka gyara man duk al'amari na gaba da duk al'amari na ya ubangiji ka gyara man shi ni ban san yadda zan gyara ba wala takilni ila nafsi turfat ayn kada ka banni da raina kada ka banni da iyawa ta daidai da waikawar idanu wato bani da dabara bani da iyawa bani da ilimi kar ka banni da ilimi na ko dabara na daidai da waikawar idanu wala ila ahadin min khalqi kada kuma ka banni da iyawar wani daga cikin halittarka ko shi waye wallahi wannan addu'a duk wanda ya rike ta yake ya ishe shi baka da bukatar kai complaint ɗinka ko kukanka zuwa ga kowa domin me Allah da kowa yake nema a wajensa yana nan yace wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qaribun ujibu da'wata da'i idza da'a an fahimci wannan amma da yawa mu ba ma iya wannan a cikin wani hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa a'udhu bi kalimati llahi tammat min sharri ma khalaq a'udhu bi ridaka min sakhdik wa bi ma'afatika min uqubatik wa bika minka la uhsa sana'an alayka anta kama athnayta ala nafsik duk addu'o'i ne waɗanda suke masu muhimmanci in ka shiga cikin damuwa ka kira Allah amma kashi wani mai hikima yake cewa laqad asma'ta nadayta hayyan walakin la hayata liman tunadi walau naran nafakhtu biha adaa'at walakin anta tanfakhu fir ramadi yace kashi kawai gari kana ta kiran gawa wato waɗanda kake kira kake kajin su akan tauhidi gawa ce kake kira walau naran nafakhtu biha adaa'at yace da wuta ce kawai gari kana ta busa a cikin toka yace da yayi da yula da haki ka kawo ka kirsa a shana sai ta kunna amma hurawa kake a cikin toka irin mutane kake zuwa ga tauhidi amma ina yace haka al'umma take sai da me rai ka kira sai an sa kiranka amma gawa kake kira shi yasa Allah ce innama yastajibu alladhina yasma'un sai ce wal mauta yab'athuhum Allah kai waɗanda ke ansa kiran annabawa shine waɗanda suke rayayyu innama yastajibu alladhina yasma'un waɗanda ke sauraron abinda annabawa suke fada shine ke ansa kiran annabawan amma wanda zai zauna ya ji amma kamar bai ji ba ya ji ta nan ta fita ta nan to kaga ai ba lokacin da zai ansa ballantana kuma wanda ma shi bai ji kiran da ake yi ba shi yasa kullum ana magana akan bokaye ana magana akan bokaye da sharrin ƴan tsubbu amma har yanzu kuma bokayen ci gaba suke duk wata unguwa da ta ga mata suna ta layi a wani gida da daddare ana ta shiga to boka ne kawai karka ce wani malami ba ga alaka da malanta boka ne kawai musamman irin unguwannin nan na bayan gari boka ne kawai ba wani malanta kullum maganar da ake yi mace ta kai kanta ta kai ƴarta wani lokaci bokan ya fasikanci da ita kuma ya fasikanci da ƴar to kaga inna ma yajibu alladhina yasma'un litubira man kana hayyan wa yahiqa alqawlu ala alkafirin shi qur'ani layayye shine wanda qur'ani yake amfani a zuciyarsa shine musulmi amma wanda yake matacce duk abinda zaka gaya masa na dalilai kawai in ya koma gefe zai ce ai malamin nan ai da akai kaza wani kaza kuma shi waye wane ne shi ana maganar Allah kana maganar wani malami wanda baya fitowa sallar jam'i yana a cikin ɗaki ya narke da duhun shirka da turare irin na aljami ga sunan fa boka har na cikin Nijar fa shiga yake ana kai musu kullun Najeriya ma Allah soke to neman agaji ga wani wanda ba Allah ba mala yace wannan shirka ce kululu mala yace wa man khalafa ma sabata fil kitabi bil kitabi wa sunna fa innahu yakunu imma kafiran wa imma fasikan wa imma asiyan dukkan wanda ya saba ma littafin Allah ya saba ma sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam to wannan fa zai iya zama kafiri ko ya zama fasiki ko kuma ya zama mai sako daidai gwargwadon iliminsa da kuma yadda hujja ta isa gare shi yake yin aiki da ita ka ji hujjar ka gane an maka bayani ka fahimta amma kuma gobe ka sake komawa wajen boka to kaga wannan ko shakka babu ka rabu da musulunci Allah ya sauke sai nau'in ibada wanda yake na 13 kenan mala yake cewa azbah yanka ibada ne wanda ake neman kusanci zuwa ga Allah mala yake qala al-musannaf rahimahullah wa dalilu azbah qawluhu ta'ala qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la sharika lah suratul an'am ومن السنة لعن الله من ذبح لغير الله ما لكي توا ابن دي سامك تي ينكا إباداني ودع كي نيمن قسن تي زوا قال واندكما الله كوي أكي مواه فدن الله تعالى دي تي مع النبي سكتي إن صلاتي إن صلاتي للي صلتا ونسكي دينكانا وما حيايا دلعيواتا ومماتي دمتواتا لله نا الله بمعنى بذن قدانا الدسوب سيدا الله يتي الله نم رب العالمين شيني وبنجي جنتالكي سو يدى الله يكي سو هكذا يسلى يدى الله يؤمر كيني هكذا ينكى يدى الله يؤمر كيني هكذا يواتى ذات تفي كما هكا متوانا تكي أهنم الله لا شريك له بذن يتالي يدشيد ولا أوباء تكون ونا أكال شان عير الله يكي وبذلك أمرت دواناني أكا أمر كيكا ياكي ونا النبي وانا اول المسلمين كما ني ني فالكون وان داي ميكا ويا ا cikin wannan al'umma yanzu dan Allah in an karanta wannan ayar me yake nufi me karanta duk wanda zai fassara ta hatta wadancan wadanda ke rigima da ahlus sunna haka zai fassara amma an zo yankan kuma za a kauce a yanka mu wani wanda ba Allah ba kuma in kace an aika taron su ya ce to ba ka ji ba ya zo da sabon abu hadisi ingantacce malai yake wa mina sunna yana daga sunna Allah manzo Allah yake la'ana Allah Allah ya tsine ma man zabaha li ghayrillah dukkan wanda ya yanka ba da nufin Allah ba duk wanda ya yanka wani abu da wata manufa a zuciyarsa da nufin girmama wani abu ya tsage wuka ya yanka wani abu da nufin girmama wani da nufin neman kusanci ga wani wanda ba Allah ba manzo Allah ya ce Allah ya la'ance shi wannan fa shine laifin Muhammad bin Abdul Wahhab duk wanda zaka ji ya ce wahabiya wato irin wannan ne baya so shi kawai sai dai a ce a shehu wani ya ce ta karanta masa tatsuniyoyi yanzu tunda muka fara ga yanan ayar Qur'ani in yace magana yace Allah ya ce annabi ya ce ba irin maganganun jawahirul ma'ani bane ba ko da irin maganganun jauhara Allah sauke mala yace idan aka ce yanka kuma abinda ake nufi da shi ashaqqu wato a cire wasu jijiyoyi da ke a wuya waɗannan jijiyoyin da yi ba Hausa ke ce mai igiye jannai in an ce yanka su ake nufi a yanke su guda biyu saboda daga su ne rayuwa take karewa gaba ɗaya shi yasa kola Allah da ya tashi kwatanta kusancinsa da ɗan adam da iliminsa sai ya ce ya fi kusa da shi sama da waɗannan jijiyoyin guda biyu wa nahnu aqrabu ilayhi min hablil waridi idh yatalaqqa al mutalaqqiyani an al yamini wa an al shimali qa'i mun fi kusa da ɗan adam sama da mai jijiyoyin jannawi ba bature ya ce musu joglaben jijiyoyin da in an yanke su shi kenan rayuwa ta kare to wannan shi ake kira yanka shi yasa annabi Ibrahim alaihi salatu wassalamu alaihi yake cewa lokacin da Allah ta'ala ya fanshi annabi Isma'il sai Allah ta'ala ya gaya mana wa fadainahu bi zibhin azim wa huwa kabash alladhi fudiya bihi Isma'il bin Khalilullah wato katar rago wanda aka fanshi wato Isma'il badal din Allah da shi aka sa annabi Ibrahim ya yanka shi amma a shari'ance in an ce yanka abinda ake nufi ma yuzbihu bihi al-insanu mutaqarriban bihi ila Allah ta'ala shine dukkan abinda mutum zai yanka da nufin neman kusanci zuwa ga Allah min al-adhiya na yankan layyani wal aqiqa ko yanka ne wanda ake yi na da idan an haifa maka au hadiya ko yanka wanda yake na hadaya au ta'am ko yanka wanda yake zaka yi domin ka ci abinci kai walima to wannan shi ake nufin yanka a musulunci shine duk abin da zaka yanka da nufin neman kusanci zuwa ga Allah wannan kuma ya shafi me ya shafi yankan layya ya shafi yankan hakika ya shafi yankan hadaya waɗannan guda uku sannan kuma da sauran duk wani yanka da zaka yi da niyyar me ka ji daɗi imma kai da iyalanka shi ma ibada ne an fahimci wannan kayanka don ka sayar kaga ibada kai neman kusanci kai zuwa ga Allah ya zama ibada kayanka saboda kana da biki kayanka don kai walima kayanka don sauka Qur'ani wannan duk neman kusanci zuwa ga Allah ne ina fata ana fahimta to wannan shi yake kira yanka والمراد بالنسك في الآية الذبي أبن ذلك نفي دا ونسكي أتكين آير أنا نفي ينكا سيساء الله تعالى يتي مع الذي سائدين كثير يكي تيوى لا الله يتي كتي إن صلاتي ونسكي ومهياي ومماتي لله رب العالمين أن يامره تعالى أن يخبر المشركين وبنجزي مبوايد أوكك يا أمر شاء النبي يبوي ومشركين أباري الذين يعبدون غير الله والذين يبوت التام ونوان دباء الله با ويذبحون لغير اسمه كما سكي ينكى بعد سونا الله با أنه مخالف له في ذلك سوى عشيما لا الله يصاب أمسوا كمان سوى لوك تجاهلية فإن الصلاة لله لمن صلى لا الله كوي أكي ونسقه لكم ينكى على اسمه أنا ينكاني أكل سونا الله وحده لا شريك له وأن شيك ليك بيد أبوك تاليا وهذا كقوله تعالى فصل لربك والنهر كي صلى سبول أبنجزنك سنن وانهر فصوك تابوك سبول مي سبول أبنجزنك أي أخلص له صلاة وذبحك كتنتنك الله تكين صلىك دكما ينكنك إذن تو الله كويتك ميا فإن المشركون كانوا يعبدون الأصنام domin su mushrikai sun kasance suna bautata ma gumaka wa yazbihuna lahu kuma idan sun tashi yanka ma suna yanka zuwa ga gunki fa amarahu ta'ala bi matalafatihim sai Allah ya umurci annabin sai ya saba musu wal irafi amma hum fihi ya kauce ma abinda su kasance a cikin sa wa iqbal bil qasd wal niyya ya tabbatar da niyyarsa da kuma manufarsa على الإكلاس لله تعالى إذا أنتوا الله كويك نفي تكين ينكا لسلا إنا فتا أنا فإنتا وتكافزوا مسلمين سوة أن دسك ما قضا وأن دسك لا يتعالى دع النبي صلى الله عليه وسلم مشركا بكا إذا سنتاشي ينكا سيسو وجل لا تسيسو ينكا إذا سنتاشي سيسو ينكا لسونا وا لسونا اللاتا كو لسونا قزة كو لسونا هبل maimakon su ambaci Allah sai su ambaci sunan gunki to shine sai Allah ta'ala ya umurci annabinsa sallallahu alaihi wasallam yace a'a kace kai kana yin yanka ne zuwa ga Allah kamar yadda sallarka zuwa ga Allah kake yi to yankan ka ma zuwa ga Allah kake yi ina fata an fahimta Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah Allah ya ji kansa da gafara wanda ba sa so ko Ibn Taymiyyah yake cewa qauluhu ta'ala li rasulihi sallallahu alayhi wa sallam fasalli li rabbika wanhar amarahu ta'ala an yajma'a bayna hatayn al ibadatayn al azimatayn ubangiji mabuwayi da daukaka ya umurci annabinsa ya hada tsakanin waɗannan ibadoji guda biyu azimatayn waɗanda suke masu girma wa huma as-salatu wan nusuk wato ita ce sallah da kuma yanka addalla kana ala alqurbi wattawadhu wadannan ibadoji guda biyu suna nuni akan neman kusanci zuwa ga Allah wattawadhu da kuma kaskantar da kai zuwa ga Allah wal iftiqar wa husnul zan da kuma ainihin al iftiqar buqatuwa da kittawan zato zuwa ga Allah wa quwwatul yaqini da kuma tabbaci yaqini mai karfi والطمأنينة القلب دكما عينهن نصوى شكاد باسي والنصوى الزوتية إلى الله زوى الله وإلى عدته وعمره واتو ليد زوتية تكي نصوى تجاوزوا وبنجي مبوائي بتوكك أتكين بين أمر ننسى دكما فللد دكي أتكي والنسية سابع ما halin da kafirai suke ciki wanda su suna neman kusanci ne zuwa ga Lata da Uzza domin biyan bukata sai su yanka da sunan Lata sai su yanka da sunan Uzza to sai aka umurci annabi ya saba musu a cikin wannan cewa wa ahlul gina an alladhina la hajata fi salatihim ila rabbihim yas'alunahu iyyahu walladhina la yanharuna lahu khawfan min alfaqri. Duk haka malam da ya ta kawo magana cewa wannan yana daga cikin ibadoji waɗanda suke masu girma, waɗanda suke nuna kusancin mutum da neman kusancin da bawa yake da shi zuwa ga Allah mugwayi da daukaka. Saboda haka ƴan uwa musulmi, a takaice abinda ake kira yanka shine duk abinda zaka yanka ya zanto manufarka Allah ne, sannan in ka tashi yankan kuma ka yanka da sunan Allah. Ina fata kun fahimta. Baza ba a yin yanka da sunan wani wanda ba Allah ba. Idan aka yanka da sunan wani wanda ba Allah ba, to shikenan sai a ce an yi shirka. Wannan abun koda musulmi ne yanka ba za a ci ba. Idan manufar yankan kuma ta zanto ba don Allah aka yanka ba, shi kuma wannan ko an ambaci sunan Allah ba za a ci ba. Ina fata kuna fahimta. Domin yankan ibada ne, abaibai ne guda biyu. Abu na farko dole ya zanto lokacin da zaka yanka din Allah ka ambata. Amma idan da gangan da ganganci sai ka ambaci sunan wani wanda ba Allah ba sai ka yanka, to wannan ba za a ci ba. Amma idan bisa mantuwa ka ambaci, wato bisa mantuwa sai ka manta baka ambaci sunan Allah ba sai ka ci sai ka yanka, to nan wasu malamai suna ganin cewa za a ci dan ba da gangan bane ba. Amma wanda da gangan da ganganci ya ambaci sunan wani, ya tsaga murya a kan wani sai ya yanka, to ba za a ci ba. Abu na farko kenan. Abu na biyu, manufar yankan. Zuciyarka lokacin da kake yankan dan wane ne kake yin yankan? Ka ambaci sunan Allah amma manufar ba don Allah ba ne ba. Ka yanka ne saboda me? Saboda ainihin wato wani biki na Kirsimeti. So nawa za su kawo ma abun yanka tun da kai musulmi ne su ce ka yanka? Saboda me wai in kun yanka to za ku ci? To kaji kai ai ba za ka canza masa manufarsa ba ko? Shi manufarsa dama ya yanka ne don mai bikin tunawa da haihuwar Yesu. Yesu kuma da ya ce dan Allah ne, kaga tukka da walwala ke. Ka ce Yesu dan Allah ne kuma kana bikin tunawa da me? Ranar da aka haife shi. To ya Allah zai zanto an san ranar da aka haife shi? Kaga ba za ka canza masa manufarsa ba. To malamai suka ce ba za a ci ba. Amma idan shi ne ya yanka fa a wata munasabarsa wadda ba ta Kirsimeti ba, to shi kuma wannan za a ci. Saboda me? Saboda Allah ne ya ce a ci yankansu. Amma me yasa ba za a ci na Kirsimeti ba? Saboda tsarin Kirsimencin baya cikin tsarin addininsu. So manufar ce ta canza abin ko da kuwa musulmi ya yanka. Ko ko mutum ne ya ce a an masa, an yi masa saukar Qur'ani ko an ja masa Yasin saboda wata bukatarsa, sai aka ce ai bukatar ba za ta biya ba, sai an so bakin bunsuru an yanka. To wannan cewa da yayi a ta'ayyin da yayi, ayyanawa da yayi, ya ce sai bakin bunsuru. Idan an yanka, duk da an karanta Qur'ani sai an yanka bakin bunsuru sannan bukatar ta biya. Wannan ayyana wanda ya ce sai an yi wannan da wannan sharadin, to shi yasa idan an yanka ko ba za a ci ba. Dan manufar ba Allah bane ba. Ai ba Allah ne ya ce ba kawai sai an sa bakin bunsuru, a yanka komai mana. An yi saukar Qur'ani, an karanta Yasin, to a yanka kowace irin dabba sai a yi sadaka. Amma ka ce sai mai kaza kaza, sai mai kaza kama kaza, kuma ka sanya shi shine sharadin da sai in ya cika ne sannan addu'ar ta karbo, to wannan inda bid'ar ta shigo kenan, da kuma inda ainihin manufar ta canza kenan. Ina fata kuna fahimta. Shi ma malam ya kawo shi kashi kashi, amma tun da lokaci yayi sai mu tafi a gurguje a kan kashin in karanta muku da Hausa. Wato yana daga cikin abaibai abinda yake da tsaura kai, abinda mutane ba sa ganewa. Wasu malaman tsubbun, wasu kawai 'yan damfara ne, wayo suke, amma a zuciyarsu sun san abin ba haka ba ne. To amma mu jahilcinmu da nisa da muka yi da karatun sunna da fahimtar musulunci, mutum idan ya je ane masa addu'a, in ba an faɗi masa abu mai wahala ba, sai ga ai bukatar ba za ta biya ba. kamar kai ne kaje ka ce maliki ta zazzabi ga ciwon kai ga mura ga waye kana ta numfashi da kyalle-kyalle abun nan ana rufe ka saboda kana ta kima kyarkata sai likita ya rubuta paracetamol kwaya daya sai ya baka ya ce kaje ka sha to kana juya za ka ce a wani irin banzan likita ne kuma duk wannan abun da ya taru a gare kuma alamar ya san abin da yake ke amma ka tsi da wani dan birbirin likita kawai shikenan sai ya rubuta maka magani wajen kala biyar ka je ki ta sha to amma su likitocin da suka san abin da suke yi da wahala su rubuta maka magani sama da guda biyu to mu kuma saboda mun tashi tarbiyyar mu ta tashi in ba an cika mana leda da magani ba ga allura ga na hadiya ga na shakawa ga na sai muka kuma kawai ba magani bane ba to wannan shirmen haka muka dauko shi muka shigo shi cikin kasuwancin mu sai ga wannan abun gashi iri ɗaya ne amma za a ce wannan naira 2000 wannan kuma naira 1000 dukkan su ɗaya ne kai dai shi ɗaya ne amma sai ka ga aina 2000 nan shi ne mai kyan wannan na 1000 sai ka ce ai jabu ne aka yi so na 2000 shi ne mai kyan to wannan shirmen shi muka yi transfer sa muka shigo cikin addini da shi in ka ce malami ya maka addu'a in ya ce to shi kenan mima annabi salati duk ka gama gaya masa matsala ya ce to mima annabi salati an yi ma annabi salati rabbana atina fi dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina azaban nar subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin alhamdulillahi rabbil alamin ka tashi bukatar ka zata biya wallahi kana ta yi rayuwa wannan irin shashashan malami to ga ɗan fo wannan yin malamai suka gano wannan kida humancin namu sai suka fake ta bayan gida in ka zo ka ce a yi maka roƙon Allah sai ya ce to in ka gama faɗin buƙatar ka ya ce to za a yi ma aiki amma za a yi sauka ƙura'ani sauka 1000 za a yi sauka 1000 fa yanzu duk masallacin nan yawan nan namu in aka ce mai sauka 1000 kwana nawa kuke tsammani za mu amma za a ce za a yi sauka 1000 to ka san dabarar da suke sauka 1000 din kawai in an buɗe mushaf din aya farko ta sama ita za a karanta sai a karanto ta ƙasa kuma shikenan an gama da wannan safa sai a bude aya farko aya ta ƙasa aya farko aya ta ƙasa so shi kowace sauka naira 2000 in an ce sauka 1000 to shikenan ka ga naira nawa kenan naira 2000 ai naira miliyan 2 kenan naira miliyan 2 to bayan an gama kuma sai ka ce za a kawo jan raƙumi shi kuma kudinsa nawa shi kuma za a ce ai za a kawo wannan raƙumi ne saboda an yanka a mutane sadaka to shi kuma naira 300 to sannan kuma akwai wata irin wuƙa da ita ce ake so a yanka da ita ita kuma a Nijar ake sai da ita tana nan wata ce mai kama kaza mai kama kaza to ita kuma nawa ake saidawa ana saida ita 10,000 to daga nan zuwa Nijar kuma zuwa da dawowa 20,000 ya zama 30,000 to in an gama kuma to shikenan za a karanta ya hayyu ya qayyum ya muntakimu ya zul jalali wal ikrami ya qaharu ya wahabu za a karanta so miliyan ɗaya kafin a yanka raƙumi jiye wannan haukan zai ci haba yanzu da ji malami ce tafi da confidence cewa ai bukatarsa za ta biya to shi kuma hadisin Bukhari dama ya gaya mana ai mun karanta a nan Allah yana nan inda bawansa yake zato yanzu can karan farko sunna aka yi masa an yi salatin annabi an cika da sunayen Allah an karanta rabbana atina fid dunya ita ce mafi yawan addu'ar da annabi yake kamar yadda a yi ta tarwaya da ya yarda da abun 100% ya tafi bukatarsa za ta biya amma sai ya tafi yana dawuti to da ya zo aka yi masa wannan lissafin kusan na 5,000,000 sai ya samu tabbas a zuciyarsa bukatarsa ta biya da ya tafi kuma sai bukatar ta biya haka abun yake yanzu ya yi daidai da wancan likitan kawai paracetamol ya rubuta in kai imani cewa eh wannan ƙwararren likita ne tun da ya rubuta paracetamol ba damuwarka ba za ka ce ina ta shan paracetamol ka tafi da yadda a zuciyarka kana shafi maka magani amma da ka tafi kana dawutin shikenan in ba an ci ko maka bakalle da irin waɗannan magungunan da drip da alluran ba kuma yake na maganin ba zai yi ba saboda hadisin annabi ana inda zanni abdi bi ina nan inda bawa na ke zartona in ka muna na zato ga Allah ka ce ai Allah ba zai biya maka bukata ba sai kai karo da bangon nan shikenan in ba kai karo da bangon ba ko bukatan ba za ka biya ba ina fata ana fahimta saboda haka haka ka'ida take saboda haka duk wannan abubuwan da suke wallahi duk wallahi ne bai da bukata baka da bukata in kana zaka yanka ne zaka nemi kusanci ba duk wancan abun baya da bukata sai ka kawo dabba mai kama kaza sai ka kawo adadi kaza duk wannan shirme ne baya da alaka ta kusa ko ta nesa da bauta zuwa ga Allah saboda haka malaya ambaci nau'ikan yanka guda biyu ne rak Allamatul Usaimin yake cewa yanka na farko an yaqau ibadatan bi an yaqsudu bihi ta'zimun mazbu' shine mutum yayi nufin ibada zuwa ga Allah cikin abin da zai yanka din ya kaskantar da kai zuwa ga Allah ya nemi kusancin Allah fa hadha la yakunu illa lillah to wannan ba wanda ake mawa in ba Allah ba a ce ka kawo abun yanka kamar yankan laye za ka yi kamar yankan suna kamar yankan walima kamar yankan da ake yi wato idan mutum ya je aikin haji ya zanto kawai manufar Allah ne kawai yace to wannan ba wanda ake ma wannan in ba Allah ba duk wanda ya juya wannan ga wani wanda ba Allah ba yace to wannan yayi shirka don ya saba fadin Allah ya saba fadin Allah da yace inna salati wa nusuki wa mahaya ina fata an fahimta sai yanka na biyu malam yake cewa shine ikraman da zaifi yanka wanda za ka yi don ka girmama bakonka aure walima ko kuma yanka wanda za ka yi don walima ka samu ango ne aure a ka ci jarabawa ne a ka samu certificate ne a ka samu aiki ne ka samu wani abu sai ka yi dafa abinci ka yanka wani abu don me don farin cikin Allah ya biya ma bukata to wannan malam yace fa hadha ma'murun bihi imma wujuban aw istihbaban wannan kam an yi umarni da shi ko dai ya zama wajibi ko kuma ya zama mustahabbi wato yanka da za ka yi na walima ko yanka da za ka yi na ainihin wato girmama bako ka yi bako sai ka yanka masa dabba da yanka masa kaza to wannan an yi umarni da shi ko dai ya zama wajibi ko mustahabbi daidai gwargwadon bukata saboda manzo Allah ya ce man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dayfahu sannan da fadin Allah ta manzo Allah da yace awalim walau bishan kai walima ko da ba da wato da akuya ne sai yanka na karshe na uku shine an yaqa ala wajhi tamattu bil aqli shine mutun ya yanka kawai ba wai saboda suna ba ba wai saboda walima ba ba wai saboda hadaya ba ba wai saboda bako ba a'a haka kawai ya bushi iska ya dauki dabba yanka a gidansu don ya ci abinci ina fata ana fahimta malam yace fa hadhal qismu mubah wannan kam mubah halacci ne ba komai da mutum yayi fal asli fihi al ibahati saboda me saboda Allah ta'ala yake gaya wa mutanen makka yace awalam yarau anna khalaqana lahum mimma amilat aydina an aman fahum laha malikun wazalallaha lahum faminha rakubuhum wa minha yakulun Allah yake gaya wa mutanen duniya yace awalam yarau ba sa gani ne anna khalaqana lahum mimma amilat aydina mu ne muka halitta musu abinda muka halitta da hannun an aman dabbobin ni'ima fahum laha malikun sai ga suna mallakar su wazalallaha lahum muka kaskantar da dabbobin nan zuwa ga yan adam ka dubi raƙumi amma guda ɗari sai mutum ɗaya ya jawo su raƙumi ɗaya in ya hauka ce me kake tsammani duk ka zo gashi akwai mai tare shi ina ka sa bindiga ka bindige shi amma ka aje bindigan mana ka aje takobi ga ce irin makaman da ne ɗaya ya hauka ce ya kake tsammani famin hara kubuhum daga ciki akwai waɗanda suke hawa wamin haya kulun daga ciki kuma akwai waɗanda suke ci wannan sai yake nuna ashe ba laifi mutum ya yanka don ya ci da iyalansa yanka kaza yanka talatala yanka duk wannan halal ne ina fata an fahimta wa qad yakunu matluban aw munhiyan an za iya zama yanka ne wanda ake nema mutum yayi in kana da wadata babu laifi ka yanka ka ci in baka da wadata ka sato na wani ka yanka to wannan kuma an halaka mala yace hazai ma ya kuna wasilatu lahu dai dai gurgurdan yadda zaka nemi kusanci zuwa ga ubangiji da kuma abinda zai kai ka zuwa ga ubangiji in ka yi da na halal to ka nemi kusancin ubangiji kuma zaka samu bukatarka in ka yi da na haram to yanzu ka saba ma Allah to yanzu kuma hukuma ne zai zo akan ka ina fata ana fahimta to wannan shine karshen darasin a takaice yanka ana yin sa ne don Allah ibada ce mai zaman kanta haramun ne manufar yankan ka ya zanto kai ba don Allah ba haramun ne kuma idan ka zo yankan ka daga sunan wani bari ma dai shirka ne idan ka ambata da sunan wani ba Allah ba ka yanka irin wannan dukkan abin da ake yankawa ba za a ci ba muna roƙon Allah ta sa mana albarka ya kare mu da karewarsa ya tsare mana garuruwan mu na musulunci sannan kuma ya ƙara mana lafiya muna roƙon Allah ta'ala duk ƴan uwanmu da suka riga mu gidan gaskiya Allah ya gafarta musu subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.